إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا ɗan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi na masallacin da ke cikin asibitin koyarwa wanda aka fi saninsa da masallacin FMC da ke cikin garin Azare a ƙaramar hukumar Katagun jihar Bauchi majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi sirati sayyidil mursalin wannan majalisi shine na 132 a wannan yammaci na juma'a 2 ga watan Safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1448 wadda take daidai da 17 ga watan Yuli na shekara ta 2026 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun duba yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita hijira daga Makka zai tafi Madina amma dube da kaidi da makirci na Quraishawan Makka wanda suka shirya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kaidin da suka tsara yadda za su ga bayansa su hallaka shi wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya fita daga Makka bai kama hanyar Madina sai ya yi baddabami ya shiga kogo da shi da abokin tafiyarsa sayyidina Abubakar suka shiga kogo suka lade domin a rana ta farko da ta biyu dole ne mutanen Makka za su tsananta nemansu kuma za su yi tsammani cewa ba su yi nisa da garin Makka wannan zai sa cikin Makka da kewaye su tsananta neman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da abokinsa sun je su kuma sun shige kogo na Taur sun kuya a ciki gabanin nema yayi sauki neman su da ake yayi sanyi to kamar yadda bayani ya gabata a majalisin da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da abokinsa sayyidina Abubakar sun dauki kwanaki 3 a cikin wannan kogo da suka kuya ciki ta yadda ƙafafu suka ɗauke neman su yayi sauki to amma mawallafin wannan littafi yana mana bayanin kwanaki 3 nan da suka yi yaya al'amarin ya kasance to ya bayyana mana abu na farko akwai ɗan sayyidina Abubakar Abdullahi ibn Abi Bakar Allah ya yarda da shi da babansa gaba daya ya kasance yana fita da daddare ya fita daga garin Makka da daddare yayin da gari yayi duhu ba wanda zai ga fitarsa inda ba fitilu suke da su da suke haska cikin gari ba kusan da zai silale ya fice ba wanda zai ga fitarsa bayan an kare sallar isha yana barin garin Makka ya tafi can inda mahaifinsa sayyidina Abubakar da Annabi sallallahu alaihi wasallama suke cikin kogo na Thawr ya je kwana tare da su daga cikin kuma manyan dalilai da suke sa ya fita ya je kwana tare da su duk wani abu da ake shirya duk wani abu da ake tsara na kaidi da makirci akan Annabi sallallahu alaihi wasallama da abokinsa sayyidina Abubakar zai nada zai kwashe sai je ya juye wa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi da abokinsa cewa yanzu yau sun tsara kaza sun shirya kaza sun kulla kaza suna shirin yin kaza duka zai debe sai je ya juye wa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi da abokinsa wannan shine mafi girman dalili da yasa Abdullahi dan Abubakar yake fita da daddare ya je kwana a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama da abokinsa sayyidina Abubakar a kogon Thawr da asusuba kuma gabanin gari yayi haske sai ya baro gurin su ya dawo Makka sai a wayi gari tare da shi a cikin garin Makka sai zama tamkar a Makka din ya kwana to nan kuma zai wuni cikin garin Makka duk abinda mushrikai ke yi yana sa ido na tsare-tsare da shirye-shirye da kulle-kulle duka yana sa ido ya nada in dare yayi kuma sai kama hanya ya tafi can inda Annabi sallallahu alaihi wasallama suka lade shi da abokinsa sayyidina Abubakar sai juye musu abin da ke kai kawo to wannan abu na farko kenan tsari na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallama suka yi tare da abokin tafiyarsa sayyidina Abubakar wanda kuma wannan tsari nasu sun kai ga gaci ya taimaka musu sun fahimci wane lokaci ya kamata su fita domin sun ginu ne gwargwadon labarai da Abu Abdullahi dan Abubakar ke zuwa musu da shi wannan yasa suka ga ai yanzu da suka yi kwanaki uku a cikin kogo za su iya fita ba matsala saboda duka labarai yana zuwa musu da shi ranar farko suna ga bai dace su fita ba dube da labarai da ya zo musu da shi yadda ake tsananin neman su yadda neman su yayi zafi rana ta biyu ma suna ga bai kamata su fita a wannan ranar dube da labarai da suka iske su amma rana ta uku gwargwadon labarai da suka samu suka ga a yau kam za su iya kama hanyar Madina su yi tafiyar su domin yin hijira wannan yana nuna mana ƴan uwa Annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwan da yake duka yana yin su da tsari kuma akan haka wannan addini namu na musulunci yake addini ne mai tsari shi yasa ba a so musulmi ya zauna ba tsari dole ne musulmi ya zamanto mai tsari saboda addinin musulunci shi ya zo da tsari tsari kuma ɗabi'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da Annabi zai sai ya tsara su ya shirya su mafi girman misali cikin misalai da ke nuna yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ke tsara abubuwan da zai gudanar zai aiwatar fitarsa hijira wannan tsari na farko ke da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wadda wannan tsari zai ba su dama su yi hijiransu cikin nasara tsari na biyu wanda shine za mu tashi a kansa bayaninmu na darasinmu na wannan yammaci za mu tashi kan tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi na biyu cikin tsare-tsare na fitarsa hijira yace wa kana amiru bin fuhairata yaruhu alaihima biqita'atin min ghanamin yar'aha hina tadhhabu sa'atun min al-isha ويغدو بها عليهما فإذا خرج من عندهم عبد الله تبع أثره عامر بالغنم كي لا يظهر لقدميه أثر وننصاري نبيك وننصاري نبي دع النبي يتي وكان عامر بن فهيرة يروح عليهما بقطعة من غنم عامر أم فهيرة يكسن تي yana fita da dabbobi lokaci na yammaci ya fita da dabbobi daga Makka da yamma ko kuma da maraice wani sashe na dabbobin sayyidina Abubakar shi wannan Amir bin Fuhaira bawa ne asalinsa ana masa alkunya da Aba Amru bakin fata ne irin bawa ne na ɗaya daga cikin mutanen Makka akwai kawun ummuna Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita wanda ake kiransa Abdullah bin Sakhbara wannan kawunta ne ɗan uwan mahaifiyarta to shine mamallakin Amir bin Fuhaira bawa ne na Abdullah bin Sakhbara to sai zamanto lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yazo ya fara kiran mutane zuwa ga musulunci a lokaci na farko sai Amir bin Fuhaira ya zama daga cikin waɗanda Allah ya yi wa tawfiki suka karbi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan da yawa daga cikin malamai na tarihi suna bayyana cewa Amir bin Fuhaira ya musulunta tun gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga darul arqam bin abil arqam kuma duk wanda ya musulunta gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga darul arqam bin abil arqam wannan ana ga sune na farko-farkon musulunta sune as-sabiquna al-awwaluna da Allah ke fadi a cikin alqur'ani waɗanda suka yi rigaye na farko wajen shiga musulunci to Amir bin Fuhaira Allah madaukakin sarki ya yarda da shi yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karɓi musulunci a karo na farko da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara da'awa kuma tunda ya musulunta ya dawwama cikin musulunci har ya koma ga Allah kuma musuluncinsa ya yi kyau to ya kasance bawa ne sanda ya musulunta bawa ne ga Abdullahi bin Sakhbara to mun sani ɗabi'ar mutan Makka musamman dangane da bayi da suka musulunta iyayen gidansu kuma ba su musulunta ba suna addinin shirka na bautan gumaka galibi sukan gana musu azaba galibi sukan gallaza musu saboda suna ƙarƙashin ikonsu to duk da cewar dai malamai na tarihi ba su hakaito irin cutarwa da azaba da aka gana wa Amir bin Fuhaira ba amma yanayin na nuna cewar shi ma abun bai masa ta daɗi ba musuluntar da yayi ya jawo ya samu kansa cikin matsanancin yanayi tunda bawa ba shi da ƴanci to sayyidina Abubakar Allah ya yarda da shi bisa ga ɗabi'u da halayya irin nasa ya kasance a duk lokacin da ya ga bawa da ya musulunta kuma iyayen gidansa suna gallaza masa suna gana masa azaba yakan cire bakudan kuɗaɗe duk yanda za a masa tsada zai fanshi wannan bawan ya ƴanta shi don ya shaƙi iska ta ƴanci ya samu ya yi ibada a sake wannan abin da ya faru da Amir bin Fuhaira sayyidina Abubakar ya zo da makudan kuɗaɗe ya fanshe shi a gurin ubangidansa Abdullahi Abdullahi bin Sakhbara ko At-Tufail bin Abdullahi bin Sakhbara. At-Tufail bin Abdullahi bin Sakhbara shine ubangidan Amir bin Fuhaira. At-Tufail bin Abdullahi bin Sakhbara Abdullah sanna Abubakar yazo da dukiya mai tarin yawa ya sayi Amir bin Fuhaira a gurin ubangidansa At-Tufail bin Abdullahi bin Sakhbara yana sayansa a take ɗin tashi. To shine da ɗin tashi sai zama maulansa. Wannan ita ce ka'ida. Duk wanda ya sayi bawa ya ɗanta wannan bawan zai zama maula na wannan bawa din, wato majibincin al'amarin wannan bawa. Shi ma bawan zai zama maulan wannan wanda ya saye shi kuma ya ɗanta shi. Gabanin ayoyi su sauka, waɗanda suka raba gado suka ambaci masu gado, a da maula yakan gaji ubangidansa kamar yadda shi ma ubangidan yakan gaji maulansa. Wa amma da ayoyi suka sauka, Allah ya lissafo masu gado kuma kowa aka raba gadansa a cikin Alkur'ani, to daga nan sai aka daina gado saboda ƴantawa. Sai aka daina gado saboda ƴantawa. To shi wannan Amir bin Fuhaira sahabi ne wanda da shi annabi ya yi hijira da kuma ubangidansa wato sayyidina Abubakar hijira daga Makka zuwa Madina. An kashe shi a garin Madina, ba an kashe shi bayan annabi ya yi hijira ya koma Madina a bi'iru ma'una, yana ɗan shekaru 40 a duniya. Bi'iru ma'una wannan wani guri ne a can ƙasar Najd. In an ce Najd a yanzu can wajejen yankin Qasim, wajejen yankin Riyadh, wannan su ake kira Najd. Yankin Makka da Madina kuma da su Jidda da Ta'if ana kiransu Hijaz. Dama ita Saudiya kusan kamar ɓangarori guda biyu take da shi, kamar yadda Najeriya take da kudu da arewa. Muna da yankin arewacin Najeriya da kuma yankin kudancin Najeriya. Waka su ma a Saudiya suna da yankin Hijaz, suna da yankin Najd. Yankin Hijaz a nan ne Makka take, a nan ne Madina take, a nan ne Jidda take, a nan ne Ta'if take. Yankin Najd kuma a nan Qasim take, a nan Hunayza take, garin su Muhammad bin Salih al-Uthaymeen babban malamin fiqhu na kasar Saudiya sananne, su al-Sheikh Abdulrahman bin Nasir al-Sa'idi babban malamin tafsiri sananne a duniya, da su Riyadh. Qasim garin su Sudais babban limamin masallacin Makka, Qasim garin su. Su Shuraim shi ma yana cikin manyan limaman haramin Makka. To Qasim garin su, to wannan yanki shi ne ake kira yankin Najd. To ita Bi'ru Ma'una tana wancan yanki, a nan ne shi Amir bin Fuhaira ya yi shahada. Wani cikin mutanen wannan yanki da ake kiran shi Abu Bara, Amir bin Malik bin Ja'far, ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a garin Madina. Da ya zo ya samu manzon Allah aka tallata masa musulunci, bai karɓi musulunci ba, amma sai nuna sha'awarsa ga mutanensa su za su iya karɓar musulunci. Annabi sai ya yi kwaɗayin haka ɗin. To shi ne sai ya ba da shawari wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a kan ya haɗa shi da wani sashe na sahabbansa waɗanda suke masana Alƙur'ani, mahaddata Alƙur'ani, wanda suka san addini, kenan malamai cikin sahabbai. Annabi ya haɗa shi da su, ya tafi tare da su su je gurin mutanensa, mutanensa za su karɓi musulunci sai su karantar da su. To annabi ya yi sha'awar wannan al'amari. To amma tare da haka annabi ya ce, amma fa ni ina tsoracewa sahabbaina sharrin mutanen Najd. Sai ya ce, na baka lasisi, na dauka maka alƙawari cewar waɗanda zaka hada ni da su za su je su dawo salin alin ba abin da yaje same su za su je su dawo lafiya to annabi yayi kwadayin musuluntar waɗannan mutane da shigan su addini wannan yasa ya hada wannan mutumi wanda ake kiran sa Abu Bara Amir bin Malik bin Ja'far mula'ibul asinna annabi ya hada shi da mutane 70 cikin sahabban sa dukkan su mahaddata alqur'ani kuma dukkan su ba iya hadda kawai kamar yadda ake yi a wannan zamani ba sun san alqur'anin ciki da bai sun haddace shi a haddace sa'annan kuma hukunce-hukunce da alqur'ani ke tattare da su duka a kawunan su yake mas'aloli na fiqhun addini mas'aloli na aqida mas'aloli na zamantakewa mas'aloli na cinikayya mas'aloli na mu'amala duka sun kiyaye daga ayoyin alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama ya hada su da wannan mutumi suka kama hanyar su ta tafiya Najd sun isa wani guri da ake kiran sa Bi'ru Ma'una sai wasu kabilu suka gangaro suka musu zobe suka kewaye su kabilar Usayyatu da Ri'lun da Zakwan waɗannan kabilu guda uku kabilu ne na Larabawa na yankin Najd suka zo sai suka musu kawanya suka kewaye su kowanne daga cikin su yana dauke da makamu da suka kewaye su ba su yi wata ba suka shiga kansu da sara da suka kai ka ce turo su akai kai ka ce shiri akai kai ka ce makirti aka zauna aka shirya aka kulla duka aka kashe su sai mutum ɗaya waɗannan mahaddata alqur'ani mutum ɗaya ne kawai ya tsira shi din ma sun dauka sun kashe shi domin ya tsoma kwance jina-jina cikin saura cikin mutum 69 sun dauka ya mutu suka tafi suka bar shi akwai ashe da sauran rayuwarsa aka zo aka kwashe matattu an dauka yana ciki sai da aka je sai aka ji yana numfashi to shi kadai ne ya rayu Ka'ab bin Zaid shi kadai ya rayu cikin waɗanda aka kashe shi ya yi jinkiri har zuwa lokacin yakin Khandaq anan ne kuma a yakin Khandaq aka kashe shi to wannan abu ya faru a watan Safar watan nan da muke ciki na Safar a shekara ta 4 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bayan annabi ya yi hijira da shekaru 4 aka kashe Amir bin Fuhaira dan yana cikin mutane 70 din da annabi ya tura su je su karantar da mutanen Najd addinin musulunci su kira su ga musulunci su karantar da su addini to Amir bin Fuhaira yana cikin mutane 70 da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura kuma yana cikin waɗanda aka kashe wannan al'amari ya kusata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa manzon Allah ya dauki watanni guda 2 yana alqunutu yana tsine ma waɗannan kabilu yana la'antar su saboda sun masa ta'adi mai girman gaske na kashe masa mahaddata alqur'ani masana addini mutum 69 ba wanda ya tsira sai mutum ɗaya a cikin 70 to malamai suna kafa hujja da wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan halarcin yin alqunutu idan irin waɗannan abubuwa sun taso na cin zarafi ga musulmi da keta hurumin musulmi da musulunci gaba ɗaya saboda addu'o'i da annabi yayi na alqunutu a salloli guda 5 na farilla Amir bin Fuhaira wasu daga cikin malamai na tarihi suna ambata cewar ya halarci yakin Badar duk kuma sahabin da ya halarci yakin Badar a gurin Allah na musamman haka nan a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na musamman to Amir bin Fuhaira da yawa daga cikin malamai na tarihi suna ambata cewar ya halarci yakin Badar sannan kuma ya halarci yakin Uhud yakin Uhud wanda suka halarce shi su ma suna da falalarsu ta musamman duk da cewar dai falalar waɗanda suka halarci yakin Uhud ba ta kai ta waɗanda suka halarci yakin Badar to amma duka wadannan yakukuwa guda biyu shi Amir bin Fuhaira ya halarce su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya haddace wani sashe na hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda an samu wasu cikin sahabbai waɗanda suke sanannu shahararru wajen kiyaye hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da haddace su sun yi riwayar hadisai daga gurinsa daga ciki akwai matar annabi sallallahu alaihi wasallama ummuna Aisha Allah madaukakin sarki yadda da ita ta yi riwayar hadisai daga Amir bin Fuhaira sannan akwai Abdurrahman dan Auf Allah madaukakin sarki yadda da shi shi ma yana cikin waɗanda suka yi riwayar hadisai daga Amir bin Fuhaira haka nan akwai Jabir dan Abdullahi waɗannan kaɗan daga cikin misalai na sahabban da suka yi riwayar hadisai daga wannan sahabi Amir bin Fuhaira to bayanin da ake yi mana anan ana mana bayani ne dangane da tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na biyu da yayi a fitar sa hijira yace wa kana Amir bin Fuhaira yaruhu alaihi ma biqit'atin min ghanam Amir dan Fuhaira yana maraice da wani sashe na dabbobi ya fita da su a matsayin ya fita kiyo amma ba wai da nufin kiyon yake fita ba akwai manufar da yasa yake fita da waɗannan dabbobi wata manufa ce yace hina tadhhabu sa'atun min al-isha yana fita da dabbobin lokacin da wani sashe na lokaci na dare ya shiga bayan sallar isha ke baya fita da dabbobin sai bayan sallar isha kuma dai ba wanda ya isa ya ce ba kiyo yake ba tunda suna kiyo da safe suna yi da daddare amma galibin kiyon su da rana ne to shi baya fita sai dare yayi kuma ma ba kowa ke ganin fitar tasa ba dai a ji tafiyar dabbobi har ma wasu su dauka fatake ne matafiya ne to a cikin kwanaki uku nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi a cikin kogon Thawr kowane rana da daddare bayan sallar isha Amir bin Fuhaira yana fita da dabbobinsa idan ya fita da dabbobin nasa da daddare wa yaghdu biha alaihim sannan asusuba zai dawo da dabbobin nasa kenan shi ma idan ya tafi da dabbobin yana zuwa can inda annabi yake da shi da sayyidina Abubakar sai kwana a can tare da dabbobin na sayyidina Abubakar idan asuba ta yi sai ya juyo da dabbobin ya dawo garin Makka wace hikima ce ta sa Amir bin Fuhaira yake wannan fita da dabbobi a wannan lokaci ba lokaci da aka saba fita da dabbobi ba kuma ya dawo da su ba lokacin da aka saba dawo da su ba ya ambata mana hikima yace fa idza kharaja min indihim Abdullahi tabi'a atharuhu Amir bil ghanam kai la yadhhara li qadamaihi athar wannan ita ce hikimar da ta sanya Amir bin Fuhaira ke fita da dabbobi na sayyidina Abubakar da daddare dawo da su da asuba yace fa idza kharaja min indihim Abdullahi ai a baya an bayyana mana cewa Abdullahi dan Abubakar yana barin garin Makka bayan isha ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar ya kwana a gurin su abinda kuma ke sa shi ya zo ya kwana a gurin su ya nado bayanai na mutan Makka da kullakullan su da makirce-makircen su sai ya zo ya juye wa annabi da sayyidina Abubakar wannan aikin Abdullahi kenan to anan zai ce fa idza kharaja min indihim Abdullahi idan Abdullahi ya fita daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar bayan ya kwana a gurin su cikin kogo idan ya fita ya koma garin Makka tabi'a atharahu Amir bil ghanam in ya koma garin Makka Amir shi kuma sai ya bi bayan Abdullahi guraben da kafafun Abdullahi suka taka sai ya bi wannan gurabe da dabbobi sai su taka su badda sawun Abdullahi mun gane dabarar Abdullahi idan ya fita daga Makka bayan isha ina zai tafi kogon Thawr inda annabi yake da shi da sayyidina Abubakar. To yana fita da ɗan mintuna, Amir zai fita sai ya bi bayan sa, ya bi gunda ya taka, ya bi da dabbobi, dabbobi sai su taka gurin, sai su badda sawun Abdullahi, saboda kar mutanen Makka su zargi cewar ai Abdullahi yana fita bayan isha, kuma ba ko ina yake zuwa ba sai sau. Sau din nan akwai alamar tambaya akan sau. Kaga wannan zai bada haskewa mutan Makka su iya gano cewar Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kogon sau. To sai zamanto dan a batar da wannan lissafi na mutan Makka da ganowa da za su iya yi cewar Abdullahi fa yana fita, su zargi fitar tasa kuma fita da daddare, su bi sawunsa har ya kai su ga kogon sau. To in Abdullahi ya fita da daddare, shi kuma Amir bin Fuhaira aikinsa shine sai ya taho ya kado dabbobinsa, sai ya bi duk inda Abdullahi ya taka har ya isa kogon sau, sai ya bi da dabbobi, dabbobi sai su taka wannan guri, wannan takawan nasu sai ya kadda sawun Abdullahi yayin da ya taka ya tafi kogon sau. Haka nan idan Abdullahi ya juyo da asusuba, dama yake baro gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sayyidina Abubakar, idan ya baro gurin su ya dawo garin Makka, sai Amir bin Fuhaira ya biyo bayansa da dabbobi, inda ya taka ya shigo garin Makka, shi ma sai ya taka wannan guri da dabbobi, sai su badda wannan sawuna Abdullahi ibn Abi Bakar. To wannan sai ya hana mutanen Makka ganowa cewar akwai wanda yake fita da dare, kuma ya dawo gabanin gari ya waye. To wannan tsari na biyu kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wa wannan hijira ta su, wanda kuma shi ma wannan tsari na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taimaka musu wajen yin hijirar su cikin nasara, ba tare da an samu tseko ko akasi ko tasgaro ba. Sa'annan kuma hikima ta biyu daga cikin hikimomin da suka sa Amir ke fita da dabbobi, wannan hikima ta farko ce, wato hikimomin da suke sa Amir ya fita da dabbobin sayyidina Abubakar da daddare ya dawo da su da asuba dan ya badda sawun Abdullahi dan Abubakar da yake fita da daddare ya je kwana a gurin su ya dawo da asuba, ya je juye musu bayani dangane da abubuwan da ke faruwa cikin garin Makka, da shirye-shirye da tsare-tsare da ake cikin garin Makka da Qurayshawa ke yi akan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan hikima ta farko ke. Hikima ta biyu, idan Amir ya isa da dabbobi zai tatsi nonon su sai kai wa Annabi da Abubakar su sha, wannan shine abincinsu, za su sha da daddare da asuba nan ma kafin ya tafi ya tatsa musu sai ya tafi abinsa. Sai zamanto yanzu dangane da abin da ya shafi abinci, Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi da matsala shi da sayyidina Abubakar, domin Amir yana zuwa musu da dabbobi waɗanda suke sha daga nonon waɗannan dabbobi. To wannan shi ma tsari ne na uku da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ma wannan hijira ta su. Yace walamman qata at-talabu kharaja ba'da an ja'ahuma ad-dalil birrahilatayn subha 30. Lokacin da neman su yayi ya yanke, saboda rana ta farko ana ta neman su ba a same su, kuma za a fi tsammanin samun su rana ta farko, tunda tafiye-tafiyen su a wancan lokaci suna yi ne akan raƙuma, wannan shine galibi. Kaga raƙumi kuma ba wani gudu yake da shi ba, yanzu wanda ya fita daga garin Azare ko da jama'a da zai tafi, idan kana so ka riske shi zaka iya riskar sa daga safi zuwa azhar gabanin ya isa jama'a. To ina ga a ce Kano zai tafi, in mutun ya fita daga nan zai tafi Kano akan jaki ko akan raƙumi, in ya fita yau da safi ai zaka iya tsammanin cewar tafiyar da yayi ko da zuwa yamma ne bai fi a ce yayi tafiyar kilomita 10 ko 20 da ba, tunda tafiya ce ta sanda babu sauri a cikinta. To sun yi ta kokarin neman Annabi sallallahu alaihi wasallama cikin garin Makka da kewayen Makka a tsammanin su
ba za su wuce waɗannan areas din ba, to amma ba su same su ba a ranar farko, to ba su ɗebe tsammani ba, rana ta biyu ma suka yi ta neman su, suka yi ta neman annabi sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar, nan ma duka ba ɗuriyarsu. To a rana ta uku sai suka sare, suka ɗebe tsammani, suke ga in dai annabi da Abubakar ne yanzu sun yi nisa, saboda a wuni uku in dai mutum tafiya yake, ko da bai yi rabi ba ya ci ɗaya bisa ukun tafiyarsa ko wani abu mai kama da haka. To wannan ya sa a rana ta uku sai suka ɗebe tsammani. To shi ne bayanin da yake mana a nan gurin, ya ce walam man qata'a talabu, lokacin da neman annabi ya yanke, suka sare suka ɗebe tsammani, suna ganin cewar annabi fa kamar ya sha, shi da abokinsa sayyidina Abubakar samunsa abu ne mai wahala. To a nan da annabi labari ya iske shi da shi da sayyidina Abubakar cewar mutanen nan sun sare sun ɗebe tsammani, suna ga kamar samunka ba zai yiwu ba, abu ne mai wahala. To wannan ya sa annabi ya yi tunanin gara su fita a yau, shi ne a nan ya ce kharaja, sai suka fita, ma'ana suka fita daga kogon da suka ɓuya kogon Thawr, yanzu za su kama hanyarsu ta yin hijira zuwa Madina. Sun fita ba'da an ja'ahum ad-dalil, bayan mai nuna musu hanya ya zo, wanda zai nuna musu hanyar da za su bi su tafi Madina. A baya mun karanta wannan wanda zai nuna musu hanyar ma ba musulmi ba ne, hadiyan khirritan, mutum ne wanda yake ƙwararre wajen sanin hanyoyi, ina da ina kamata a bi idan za a tafi Madina, yana da wannan baiwar ta sanin waɗannan hanyoyi. To ya zo musu bin rahilatai, ya zo musu da raƙuma guda biyu, dama sun danƙa masa raƙumansu guda biyu a kan ya kula da raƙumar, kar ya taho sai sun masa ishara. To a rana ta uku sai suka masa ishara, wasu malaman suka ce zai iya yiwuwa sun aika masa Abdullahi cewar ya gaya masa ya taho rana ta uku su kama hanyar Madina, wasu kuma suka ce a dama bisa hasashe na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yayi hasashen cewar tsananin neman su ba zai wuce kwanaki uku ba, saboda haka sai ya ce ma mai nuna musu hanya rana ta uku ka fito da raƙuman mu guda biyu ka zo mu kama hanya. To abin da ya faru kenan, a rana ta uku sai mai nuna musu hanya ya zo da raƙuman su guda biyu, raƙumin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai hau da kuma raƙumin da sayyidina Abubakar zai hau. Da ya zo musu wasara sai suka kama hanyar tafiya zuwa Madina, hanyar su ta hijira. Amma ta wace hanya suka bi, yace sara muttabi'aini tariq as-sahil, sai suka kama hanya suna bin hanyar gabar kogi, kenan ba su bi normal hanya ba, saboda duk dai dan a badda bani, idan suka bi normal hanya za a iya gano su, fatake da suke komowa daga Madina za su je Makka, idan suka isa Makka za su iya bada labari cewa ai sun iske annabi da sayyidina Abubakar da dan rakiyar su da kuma bawan sayyidina Abubakar, dan su hudu suka fita hijirar da annabi sallallahu alaihi wasallama da abokin hijirar sa sayyidina Abubakar, sai mai nuna musu hanya hadiyan khibritan, sai kuma bawan sayyidina Abubakar Amir bin Kuhaira, wanda shi yana kiyan dabbobi, su kuma suna sha daga nonon waɗannan dabbobi, sannan yana musu ƙawainiya da hidima, su hudu suka fita ga hijirar su. To idan suka bi normal hanya, hanyar da aka saba bi, kowa ya saba bi idan zai tafi Madina, ko kuma ake bi idan za a taho Makka, to akwai yiwuwar fatake su gan su, idan sun koma su ba da labari wa mutanen Makka cewa ai a guri kaza sun iske annabi sallallahu alaihi wasallama da Abubakar da wani da wani, su kuma mutanen Makka ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen biyo su, wannan yasa ba su bi hanyar da aka saba bi, sai suka bi hanyar gabar kogi, wacce a tunani zai yi wahala mutum ya yi nazarin cewar za a bi wannan hanyar idan za a tafi Madina. To wannan duka tsari ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya kamata musulmi su dauki izina daga wannan tsari su fahimci cewar annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne mai tsari duk kuma abubuwan da yake yi yana yin su da tsari shi yasa hakarsa take cimma ruwa ga duk abin da ya sanya a gaba yace wa fi tariqi lahiqahum taliban suraqatu ibn malik al-mudliji wannan wata kissa ce zai hakaito mana wacce ta faru za ta bayyana mana mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya bada kariya wa manzonsa a hanyar sa ta yin hijira zuwa garin Madina yace wa fit tariqi a hanyar su ta hijira lahiqahum taliban sai mai neman su ya riske su ɗaya daga cikin waɗanda suke kokarin su ga sun samu annabi da shi da abubakar Allah yarda da shi sun danka su hannun Quraishawan Makka to ɗaya daga cikin su sai ya riske su amma kuma bai yi nasara wannan mutumi ana kiransa Suraqah ibn Malik Suraqah dan Malik al-Mudliji wanda ya fito da kabilar Mudlij wa kana kad ra'a rusula mushriki Quraysh yaj'aluna fi rasulillahi wa Abi Bakar diyata kulli wahidin minhumma 100 naqatin liman qatalahu aw asarahu to shi wannan Suraqah dan Malik da ya riski annabi sallallahu alaihi wa sallama da sayyidina abubakar yake babu labari yace wa kana kadra arusula mushriki quraish ya ga dan aikin mushrikan makka shi Suraqah dan Malik ya haɗu da dan aikin mushrikan makka dan aikin mushrikan makka yake bashi labari cewa sun sanya diya ga duk wanda ya riske annabi da sayyidina abubakar mutan makka sun sanya diya madu wanda ya riske annabi da sayyidina abubakar kullu wahidin minhumma 100 naqatin kowane ɗaya daga cikin su idan mutun ya riske shi ya kai shi ga mutan makka in annabi ka riska ka kama annabi ka kai shi ga mutan makka za a baka raquma 100 idan abubakar ka riska ka kama shi ka kai shi ga mutanen makka za a baka raquma 100 ko kuma ka kashe ɗaya daga cikin su za a baka raquma 100 in ma dukan su biyu ka kashe za a baka raquma 200 in kuma dukan su biyu ka kama ka kai mushrikan makka za a baka raquma 200 wannan diyar da mutanen makka suka sanya ke akan annabi da sayyidina abubakar to shi Suraqah dan Malik ya haɗu da dan aikin mutan makka da wannan sako na mutan makka cewar yana yekuwa ne ai mun san yekuwa shela da sanarwa cewar duk wanda ya kama annabi sallallahu alaihi wasallama ko sayyidina abubakar ɗaya daga cikin su yana da raquma 100 in ma dukan su biyu ka kama kana da raquma 200 sannan kuma ba iya kamawa ba suka ce liman qatalahu duk wanda ya kashe ɗaya daga cikin mutane guda biyun nan yana da raquma 100 in ma dukan su biyu ya kashe yana da raquma 200 aw asarahu ko kuma ya kama ɗaya daga cikin su ya kai wa mutan makka yana da raquma 100 in dukan su biyu ya kama ya kai wa mutan makka yana da raquma 200 to Suraqah ya ji wannan lagwada ai ba zai kasa a guwa kuma shi ma zai ta kokari yana ta fadi tashi yaga ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama ya samu sayyidina abubakar ko kuma ya samu ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda in ma ko ya kashe ko ya kama kai mutan makka duk wanda yayi yana da raquma in ma 100 ko kuma 100 yanzu ko da raqumi ɗaya aka ce za a ba mutum ai ba karamin dukiya bane balle a ce raquma 100 wannan fa ana magana ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zamanin da duk wani abun hawa da ka sani ba abun hawan da ya kai raqumi daraja zamanin da duk wata dabba da za a ci da ka sani ba dabbar da ta kai raqumi daraja zamanin da suka dauki raqumi rayuwarsu suka rataya ga raqumi rayuwarsu ta ta'allaku da raƙumi, da raƙumi suke tafiye-tafiyarsu. Kamar raƙuma su ne motocinsu mu a yau, motoci da muke hawa daga gari zuwa gari, su a wancan lokaci raƙuma suke hawa daga gari zuwa gari. Wannan na farko kenan. Na biyu, raƙuma su ne abubuwan da ake ɗiban kaya a kansu. Yanzu mu ana ɗiban kaya a da ko a ɗiba a fika, to su a wancan lokaci a kan raƙuma ake ɗiban. Kaga wannan amfanin raƙuma na biyu kenan a gare su. Amfanin raƙuma na uku a gare su, da su ake barruwa a gonaki. Yadda mu a yau ake barruwa a gonaki, in ma ko da injina ko kuma sola, su a wancan lokaci da raƙuma ake barruwa. Za a je a kan raƙumi a ɗebo ruwa mai tarin yawa, a zo a shayar da amfani, a sake koma a ɗebo a shayar da amfani. Wannan amfanin raƙuma na uku ke. Amfanin raƙuma na huɗu a gare su, da su suke ɗebo ruwan amfani a gidajensu. Yadda muke amfani da kuskus wajen ɗiban ruwa a kai gidaje wajen amfani, su kuma a wancan lokaci da raƙuma suke amfani wajen ɗebo ruwan da za su yi amfani da shi a cikin gidajensu. Amfanin raƙuma na biyar a gurin mutanen Makka, suna cin namansu, ba ma Makka kawai ba, Larabawa gaba. Amfanin raƙuma na shida, suna shan nonansu. Sautari da dama ma abincinsu yakan zama iya nonon ne kawai. Wannan kaɗan daga cikin amfanin raƙuma a gare su. Sai zamanto raƙumi a wancan lokaci, babu dabbar da ta kai shi ƙima, babu dabbar da ta kai shi muhimmanci, babu dabbar da ta kai shi daraja, sai zamanto yana da tsada sosai. Yanzu ko da raƙumi ƙwaya ɗaya aka baka, kai mai wadata? Balle a ce za a baka raƙuma 100 ko kuma raƙuma 200, ai kaga ka zama miloniya. To shi yasa Suraka ɗan Malik da ya ji wannan albishir, sai yake ta Allah Allah, yake ta fatan, yana ta inama a ce ya haɗu da Annabi ko Abubakar ko dukansu biyu ya samu wannan garabasa. To wannan ita ce kissar da ake so a hakaito mana a wannan gabar. Suraka ɗan Malik ya ji labari game da saƙon mutan Makka Qurayshawa da dukiya mai tarin yawa da suka sani, ga duk wanda ya kama Annabi ko Abubakar ya kashe ko ya kama shi ya kai shi ya danka shi ga mutan Makka. Yace fa bainama huwa fi majlisin min majalis qaumihi bani Mudlij, wata rana yayin da Suraka ɗan Malik ya kasance a wata daba da mutanen ƙabilarsa suke zama su huta, ya kasance a wani majalisi cikin majalis da mutanen ƙabilarsa suke zama su huta. Iz aqbala rajulun minhu, sai ga wani mutum ya zo daga cikin 'yan wannan ƙabila, sai ga wani mutum ya zo daga cikin 'yan wannan ƙabila ta Suraka ɗan Malik. Hatta kama alaihim, da ya zo sai ya tsaya a kansu. Wahum julusun alhali, su suna zaune. Wani mutum ya shigo ya tsaya a kansu alhali, su suna zaune. Faƙala, sai ya ce, ya Surakatu, ya kai Suraka, inni ra'aitu anifan aswadatan bisahil araha muhammadan wa ashabu, araha muhammadan wa ashabu. Ya ce, ya Suraka, ɗazu ni ina wucewa ta hanyar can da take ta wuce ta gaɓar kogi, na ga ƙura tana tashi, alamar ƙurar kuma matafiya ne, kuma matafiyan daga yankin Makka suka fito, kuma ina ga kamar Muhammadu ne da abokansa suke ƙoƙarin yin hijira za su tafi Madina. Dama ai an ce Annabi da suka fita ba su bi ta normal hanya da aka saba bi, sun bi ta hanya ce wacce take gaɓar kogi, ta na Annabi suka bi. To shi wannan mutumi da ya zo ya tarar da Suraka ɗan Malik tare da ƴan kabilar sa suna zaune sai yake ce musu dazu fa ya ga kura na tashi na alamar da ke nuna cewar akwai matafiya da suke wucewa ta gabar ku kuma yana ga annabi ne sallallahu alaihi wasallama shi da abokan tafiyar sa wani martani suraka dan malik ya mayar ma wannan mutum yace fa arafa suraqatu annahum hum a wannan labari da suraka yaji sai ya fahimci cewar waɗannan mutane da ake bashi labari fataken nan annabi ne da abokan tafiyarsa suke kokarin yin hijira kenan shi yanzu abin da yake fata ya same shi to amma wace dabara yayi yace walakinahu arada an yatniya azma mukhbirihi an qalbi sai dai kuma ya so ya kawar da tunanin mai bashi labarin nan akan neman annabi sallallahu alaihi wasallama da shi da waɗanda suke abokan tafiyarsa fa qala sai suraka yace innaka ra'aita fulanan wa fulan a ba muhammadu ka gani ba muhammadu bane wani da wani ka gani cikin ƴan kabilar yana so ya dauke hankalin wannan mai bada labarin kan cewar annabi ya gani yace a ba muhammadu ka gani ba wani da wani da wani ka gani in talaqu bi ayunina sun tafi da shanayenmu yabtaguna dhallata lahum suna neman wani abu su da ya bata su ne ka gansu a hanyar gabar kobi amma ba muhammadu bane kaga anan gurin ya kawar da tunaninsa kan cewa annabi ya gani to shi kuma yana da tasa manufar da yake so ya cimma yasa ya kawar da tunanin wannan mai bashi labari thumma labisa fil majlis sa'atan sai zauna dan kankanin lokaci a wannan majalisin nasu shi suraka kenan bayan ya maida martani ma wannan mai bashi labari cewa waɗanda ka gani ba annabi bane kaga wani da wani ne suna tafe da shanaye suna neman wani abun su da ya bata sai dan zauna kankanin lokaci wa kama sai ya tashi ya tafi gidansa ya je ya shirya ya debi makamai ya hau kan doki ba ma raƙum ba tunda raƙum ya ba shi da sauri waraki ba farasa hu sai ya hau kan dokin sa thumma sara sai bi hanyar da aka ba shi labari cewar an ga kura na tashi kuma ana ga kamar annabi ne ke tafiya shi da sabansa za su yi hijira sai tafi wannan hanyar yana tafiya ko sai ya hango annabi suna tafiya kaga kenan labarin da aka bashi haka ne shi kuma ya kokarin ya kawar da tunanin mai bashi labari kar mai bashi labari ya riga shi ko kuma shi ma mai bashi labarin ya je ya yi fafutuka sai su zama su biyu wata kila in raƙuma 200 zai samu sai a raba musu 100 to sai ya yi wannan dabarar ya kaɗar da hankalinsa ya tafiyar da tunaninsa ya ce ba shi ka gani ba wane da wane da wane ka gani suna neman abinsu da ya ɓata to shi kuma da ya ɗan zauna ƙanƙanin lokaci kar a ga take ya tashi a zargi cewar su din ne fa sai dan zauna kankanin lokaci sai tashi kamar wanda zai je wani abu a gida ashe da ya shiga gida shi ne ya debi makamansa da takubbansa da kibiyoyinsa ya hau kan doki dan yayi sauri ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam yace thumma sara hatta da naminar rasul sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu sai yayi ta gudu akan doki a wannan hanyar da aka ce an ga annabi sallallahu alaihi wasallama da abokan tafiyarsa yayi ta gudu har ya riske su ya hango ga can annabi kuma ya tabbatar annabi ne tare da sayyidina abubakar da mai nuna musu hanya da kuma amir bin fuhaira maulan sayyidina abubakar sai ya ji wani murna ya yi farin ciki zuciyarsa ta yi sanyi yana ga shi kan ya cira kuma 200 hatta da naminar rasul sallallahu alaihi wasallam har sai da ya kusanto ga manzon Allah gashi dab da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu da waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa atharat bihi farasu sai dokin sa yayi goho da shi fa kharra anha sai fadi daga kan doki gashi kamar zai kai hannu ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dokin sai ya gotsare masa yayi goho da shi ya dago kansa take shi kuma sai fada a kasa shi suraka kenan bai daddara ba ya tashi ya karkada kura ya sake diban abubuwansa da suka zube ya gyara dokin sa kuma rakiba hasaniyar taniyar sai sake hawa kan dokin karo na biyu yanzu dokin ya yadda shekaran farko sai sake hawa kan dokin a karo na biyu wasara hatta sara yasma'u qira'atal mustafa sallallahu alaihi wasallam sai ci gaba da bin sawun su har sai da takai ta kawo yadda ya kusanta gare su yana jin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tafiyar da suke yi dinnan manzon Allah yana karanta alqur'ani yana karatun sa na alqur'ani yana jin dadin tilawarsa dan uwa ina mamaki zan hau mota 10 daga nan zuwa Bauchi ko Kano wallahi da kyar in samu ɗaya da zan ji ya sa kira'ar alqur'ani wallahi daga kide-kide nawa da wake-wake na yan fina-finan nan sai na shata sai dan kwairo wallahi ba goma ba ma in nace 100 ma ban zurfa ba ni kam ma zan iya ce ma nayi tafiye-tafiye yadda yawa a cikin watanni guda uku nan nayi tafiye-tafiye da yawa to amma ba zan iya tuno mota daya da naji an sa kira'a ba ko satin nan ranar ina jin litinin ne ko na dawo daga Kano wallahi kidan sa yake taje da wakokinsa na yan fina-finan nan har muka iso azar haka motar da na hau zan tafi haka Bauchi amma ka ji wai an sa kira'a kai ka ce ba yankin musulmi ba ne wannan abun kunya ne gare mu yan uwa akwai wanda ta kai ta kawo ma na kasa hakuri sai da na masa nasiha amma Allah ya taimake ni ya ji nasiha da yawa ba sa jin nasiha wani sai ta maka jayayya yana maka musu to amma wani daga ciki dai alhamdulillah da na masa nasihar mafi karanci sai ya kashe ta shikenan zama wai menene me Bahaushe yake cewa komin dadin kida shiru ya fi shi to annabi yana tafiyarsa ta hijira yana tilawa qur'anin sa yana jin dadi kana jin dadin tilawa ga taimako da agaji na Allah cikin tafiyar abinda annabi ya fuskanta ya fuskanci agaji da taimako na ubangiji Suraka dan Malik take ta kawo saboda kusacin sa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana dabda manzon Allah har kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake jiyo wa huwa la yaltafit annabi tafiyar sa yake ko juyawa baya tare da cewa sun ji motsin tahowar doki kuma su ake bi jikinsu ya ba su cewar su ake bi amma wannan bai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya juya wa abubakar yukthiru liltifata amma abubakar bai nitsu ba sai waigawa yake ya sake juyawa saboda me yana fargabar kar a zo a cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan karo na biyu me ya faru yace fasahat qa'imata faras suraka fil ard ya zo dabda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana jin qira'ar manzon Allah sai kafafun dokin sa suka nitse a cikin kasa kafafun dokin suraka sai suka nitse a cikin kasa hatta balagata rukubatayn har sai da kafafun suka kai gwiwar dokin tun daga kokoton sa zuwa sarangalin sa duka sun nitse cikin kasa har zuwa gwiwar wannan doki din fakarra anha anan suraka sai fadi daga kan doki tunda doki ya nitse a cikin kasa to ya hakura suraka ya hakura da bin annabi sallallahu alaihi wasallama ko bai hakura ba ina ga wannan gabar sai Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba za mu gani shin bayan kafafun dokin suraka sun nitse cikin kasa ya hakura bayan ya fadi daga kan dokinsa ya hakura da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina abubakar ko kuma ya ci gaba da bin su saboda kurewar lokaci sai mu tsaya a nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa za mu duba wannan gabar mu ga me kuma suraka yayi a karo na uku tunda karo na farko bai nasara karo na biyu ma bai nasara to me yayi a karo na uku ya hakura ya risina ko kuma ya sake attempting abubuwan da muka faɗa na dade Allah ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɓen harshe Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.